Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 1 ga watan Yuli. Kafin ku ji abinda muke tafa da su, Zara ba makalan labarai.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya Talata cewa ya damu matuƙa game da yawan ƙaruwar cutar coronavirus a ƙasar. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi faɗawa haɗarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manaƙita ce aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa farmakin jiragen yakin Najeriya na operation gama aiki ya hallaka wasu gungun 'yan bindiga tare da cakta wasu 'yan kasashen waje biyu. Haka kuma Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba wutar lantarki na ƙasar cewa su dakatar da ƙarin da suka yi niyyar farawa. Sannan kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda shugaban ƙasar Niger Isuhu Muhammadu ya sallami ministan cikin gida Bazan Muhammad daga mukaminsa. Kamar kowace ranar Laraba, yau ba muna tafa da shirin baki mai yanka wuya.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a jiya Talata cewar ya damu matuƙa game da yawan ƙaruwar cutar coronavirus a ƙasar, kuma ya nuna kyakkyawar fatan tare da yin taka tsantsan a kalamansa kan cewa za a iya samun allurar rigakafin cutar nan gaba. Babu tabbacin cewa za a samu ingantaccen maganin rigakafi, amma muna masu kaffa-kaffa wajen cewa aƙalla za a samu ingantaccen magani nan da lokacin hunturu da farkon zangon shekara mai zuwa, cewar shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci yayin da yake jawabi a gaban kwamitin harkokin lafiya da ilimi da kwadago na Majalisar Dattawan Amurka. Fauci ya kuma yi gargadin cewa har yanzu ba a samu damar shawo kan cutar ba. A yanzu muna samun sabbin masu kamuwa da cutar 40,000 a rana. Ba zan yi mamaki ba idan aka zarce 100,000 a rana idan ba a yi a hankali ba. Saboda haka ina cikin damuwa kwarai da gaske, in ji shi. Kwamitin ya gudanar da sauraron bahasi mai taken COVID-19, halin da ake ciki kan yadda za a koma bakin aiki da kuma bude makarantu, yayin da akalla jihohi 30 ke samun karuwan masu harduwa da cutar ta coronavirus, yayin da makarantu ke shirin sake budewa a watan Agusta da Satumba. Fauci ya ce mai yiwuwa ba za a samu allurar rigakafi ba zuwa lokacin. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi faɗawa haɗarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manaƙisa ce aka shirya. Rahoton binciken ya nuna cewa rukunin irin waɗannan mutanen sun fi buris da sakonnin da gwamnati ke fitarwa da ke kira ga jama'a su bi matakan kariya a yayin wannan annoba. Binciken har ila yau ya gano cewa mutanen su ne za su fi saurin taka dokokin kulle da aka saka domin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. A farkon watan nan aka wallafa wannan bincike a mujallar Psychological Medicine da ke duba batutuwa da suka shafi yadda ɗan adam ke tunani. Masu binciken na King's College tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai binciken jin ra'ayin jama'a da ake kira Ipsos Mori sun duba manaƙisoshin da ake ta yayatawa yayin wannan annoba. Fitacciya daga cikin su ita ce wadda wasu ke yama didin cewa fasahar sadarwar wayar salula ta 5G ita ce ta haddasa wannan annoba. A 'yan makonnin da suka gabata an ga yadda wasu suka kakkarya trakun kamfanonin da ke samar da wannan fasaha ta 5G a sassan Birtaniya, abinda yasa 'yan sandan London suka ce na da nasaba da amincewar da wasu suka yi cewa fasahar ita ce ta haifar da wannan cuta ta coronavirus da ke shafar numfashi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran wanda wa'adinsa ke shirin karewa a watan Oktoba. Yayin wata tattaunawa da kwamitin ta bidiyo a jiya Talata wacce ake yi sau biyu a shekara domin duba matsayar da aka cimma a kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka samar a shekarar 2015. Pompeo ya ce sabunta takunkumin zai tursasa hukumomin Tehran su shiga taitayinsu. A cewar sakataren al'ummar kasar ta Iran sun jima suna wahala, suna kuma so hukumomin kasar su daidaita tafiyarsu. A watan Mayu shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar wacce ake kira GCPOA a takaici, ya kuma maido da takunkuman da Amurka ta saka wa Iran waɗanda aka janye su ƙarƙashin yarjejeniyar. A matsayin martani ga wannan mataki na shugaba Trump, Iran ɗin ta fara ɗaukan wasu jerin matakai na ganin ta cimma muradinta na bunƙasa harkokin nukiliyar ta.
Halima kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, farmakin jiragen yakin Najeriya na Operation Gama Aiki ya hallaka wasu gungun 'yan bindiga a jihar Neja tare da cafke wasu 'yan kasashen waje biyu da ke yaki da 'yan ta'addan Najeriya, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na helikwatar tsaron Najeriya ya yi wa wakilinmu Hassan Maina Kaina bayani.
Wato, kamar yadda muka yi bayani, sojan sama ta Najeriya a ƙarƙashin Operation Gama Aiki jihar Niger a garin kasuwan Ango ta ƙaramar hukumar Maliga sun kai farmaki ga gungun barayi da kuma masu satan shanu, kuma an samu nasarar kakkashi da dama daga cikinsu. Daga cikin waɗanda aka kama daga bayan farmakin da aka kai, an samu 'yan ƙasan waje guda biyu daga cikinsu. Ana gudanar da bincike a kan inda waɗannan mutane suka tafi, amma kati ɗaya daga cikin da muka samu nasu yana ɗauke da ƙasar Sudan, amma har yanzu ba a gama bincike balle a tabbatar daga inda suka fito. Ana kan bincike akan wannan.
Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda shi ma ɗan asalin jihar ta Niger ne da kuma 'yan kwanakin nan 'yan bindiga daɗin suka yi awun gaba da garken shanunsa, ya ce
tunda na ga wanda ake kira 'yan ta'adda suke operation nasu ba sata bane, indai su sata ne su kora su je wani kasa da shi ba za su matsama mutane ba. Kuma an kaga yanda koma shin 30 da mutane biyu, to kaga duk wannan nan tactics din ISWAP ne. Kuma wannan da aka gani yawanci din da aka can gan su yanzu Larabawa, to ya masu yawanci masu koya ma ɗan kasa kenan. Kaga cewa din ba kuma 'yan Najeriya bane, eh kwarai akwai Fulani da yawa, amma yawanci kaga cewa Fulani sun shekaru ne.
Yayin da wasu 'yan Najeriya ke mamakin samun wasu 'yan kasashen waje fararen fata da ke yaƙi cikin gungun 'yan ta'addan Najeriya, ga masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ya ce wannan ko kaɗan bai bashi mamaki ba.
Saboda 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa na wasu ƙasa suna iya taimakawa na wasu ƙasa. Kaga alal misali ina iya tunawa 2012 lokacin ina aiki da African Union a Mali, akwai lokacin da wani gari da ake kira Gawo 'yan Boko Haram na Najeriya sun kai ma 'yan ta'addan Mali aiki tarki a wannan lokacin kuma suka gama abin da suke suka dawo a Najeriya ina da wannan tabbataccen shaida suna abun nasu wannan lokaci kamar ajo ko a gaskiya aka duba wannan ba mamaki ni ina nan dan akwai wani basakoci da ya kai shekara 30 a nan ga wudin shi ya tabbatar mun cewa ya ga wannan mutanen yayi hudda da su ɗan Najeriya ne sannan suka gama suka dawo Najeriya
idan muka duba yadda dakarun nan kullun suke samun nasara akan waɗannan ƴan ta'addan amma kuma ƴan ta'addan kullun kamar ana ƙara ingiza su ne menene abin yi ne
abin yi shine kamar yadda aka samu wannan nasaran da sojan sama suka samu ci gaba da yin wannan abin da ake jirgi ne tsakan angulu ne wanda ake cewa helicopter gwarish shi ne ya yi wannan aiki kuma in ka duba duk aikin nan na ƴan ta'adda da aikin masu sace-sace mutanen ne wato aiki wanda yake shi irin wannan jirgin mai saukan angulu da ake cewa helicopter gwarish shi ne ake bukata da yawa to amma maganan gaskiya ai ba waɗannan jiragen da yawa
kuma da la'a gaida Hassan Maina kaina ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya
Sarki Filipe na kasar Belgium ya nuna takeicinsa kan shekara 75 da kasarsa ta yi tana mulkar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mulkin da Belgium din ta samu damar wawure arzikin kasar Sarki Filipe yayi waɗannan kalaman ne a jiya talata yayin da kasar ta Congo ke bikin cika shekara 60 da samun ƴancin kai cikin wata sanarwa da ya aika wa shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Philippe Tshisekedi Sarki Filipe yace ina mai nadama bisa irin musgunawar da aka muku a baya wace ake fama muku ita a irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani ita dai wannan sanarwa ta kasance hakuri na baya-bayan nan da sarkin Belgium da ke kan karagan mulkin ya bayar a wata sanarwa da ya aika wa kamfanin dillancin labaran AFP ministar harkokin wajen Congo Maria Tumba Nziza tace wannan wasiƙa da sarkin na Belgium ya rubuta za ta sanyaya zuciyar al'ummar kasar ta Congo tare da ƙara dankon dangantaka tsakanin kasashen biyu a shekarar 1960 kasar ta Congo ta samu ƴancin kai bayan kwashe shekara 52 tana ƙarƙashin mulkin mallakar Belgium kana ta kwashe shekara 23 tana ci gaba da zama ƙarƙashin mallakin ƙasar a zamanin shugaba Leopold duk da cewa an ba ta ƴancin kai inda aka riƙa kwashe arzikin ƙasar da suka hada da roba farin ƙarfe lu'u-lu'u zinare da sauran albarkatun ƙasa miliyoyin ƴan Congo ne suka mutu yayin da ƙasar ke ƙarƙashin mulkin
To a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba wutar lantarki na kasar cewa su dakatar da ƙarin da suka yi niyyar farawa a yau Laraba ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2020. To ko menene hujjarsu? Wakiliyarmu Madina Dauda ta samo amsar tambayar a wannan rahoto da ta aiko mana da shi.
Ƙarin kuɗin da ƙungiyar kamfanonin rarraba wutar lantarki ta ce za ta yi daga yau 1 ga watan Yuli ya gamu da fushin 'yan majalisar dokokin ƙasar ne. Inda 'yan majalisar dattawa suka ce akwai abin dubawa kamar yadda Sanata Sahabi Ya'u wanda shine mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawan ya bayyana mani.
Halin da ake ciki yanzu gwamnati tana ta'ammalin yaya za ta tallafa wa mutane su rayu. Kace lokacin cikin abin da za a tallafa musu su rayu ciki za ka ɗiba wani abu ko ko za ka ƙara wani abu bisa ga abin da ya saba yi. Muka ga ba zai yiwu ba kuma ba daidai ba ne. A matsayinmu na wakilan jama'a ba daidai ba ne mu zura ido ko mu bari wannan al'amari ya afku.
Shi ma sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa a majalisar dattawan sanata Ahmed Babakaita ya ce dama majalisar tana bin diddigin kuɗaɗen da aka riga aka kashe wajen samar da wutar lantarki a ƙasar kuma zuwa yanzu ana ta fama da rashin wutar.
Yaya wanda bai san wutar da yake sha ba za ka ƙara mai kuɗin wuta? Dama ana ta rigingimu cewa kawai suna yanki da tsamu mai shan wuta ne. Sun kasa ba da mitoci wurin shekara huɗu kenan ana ta dambarwa yadda za a samu waɗannan mitoci ya kasance duk gidaje suna da shi domin su san wutar da suke sha. Sun kasa ba da.
A lokacin da yake ba da hujjar ƙarin shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar rarraba wutar lantarki na Kaduna Abdulaziz Abdullahi ya yi ƙarin haske.
kudin wuta yanda ake sayar da shi ba daidai yake da kudin da ake sayan shi ba. Akwai wawo keken gibi tsakanin yanda ake sayar da shi da yanda ake sayarwa. Gwamnati da kanta ta tabbatar da haka, shi yasa ta ga ya kamata a ya dace a yi wannan ƙarin. To wannan ƙarin za a yi shi kuma zai zo da ka'idoji. Su kamfanonin da suke rarraba da wuta su tabbatar cewa wutan nan ya inganta an ba da shi yanda ya kamata.
To sai dai har ila yau, Sanata Ahmed Babba kai ta ya mayar da martani.
Abinda gwamnati take kokarin yi dai wanda muka sani kuma shine daidai shine ta ƙara samun isassun wuta a Najeriya wanda za ta kasance ta tattalin arzikin ƙasa. Amma magana ka sai kamfani a baka kana samun riba baka samun riba in baka samun riba ka bari.
Majalisar ta ce ba za a yi wani batu na ƙarin kuɗin wutar lantarki ba har zuwa tsakiyar shekara mai zuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. Shugaban kasar Isu Muhammadu ya sallami ministan cikin gida Bazan Muhammad daga mukaminsa a yayin kwarye-kwaryen garin Buwal din da ya yi wa gwamnatinsa a shekarun jiya Litinin da dare. A hirarsa da wakilin Musulun Mumuni Barma a Yamai, kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Usmanu Muhammadu ya ce matakin zai bai wa ɗan takararsu damar mai da hankali wajen shirye-shiryen zaben watan Disamba da ke tafe.
Mu a matsayinmu na PNDS tarayya wannan abu da aka yi mun karɓe shi da hannu biyu saboda dama muna jiran shugabanmu, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya kuma ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya da ya samu dama ta ganawa da magoya bayan jam'iyya. Abu na biyu nake so in ƙara faɗa maka, wannan sallama da shugaban ƙasa ya yi ma shugabanmu ya ba da dama ga 'yan ƙasa da jam'iyyoyi na adawa waɗanda ke tantama wanda suke jin shakka ta cewa shugabanmu shi a ministan cikin gida shi ne ke kula da sini shi kula da zaɓe yanzu ya zan kama kowane ɗan takara. Kamar yadda 'yan adawa nan suke gidajen su zamne ba su aikin gwamnati haka shi ma. Kenan babu tantama ta cewa zaɓuɓɓukan nan za a yi su tsakani da Allah kamar yadda shugaban ƙasa yake buƙata a yi. Mun yi murna da shugaban ƙasa ya ba ministan cikin gida shugaban jam'iyya dama ya bar aikin gwamnati ya taho zuwa aikin jam'iyya saboda jam'iyya ta ƙara rayuwa kuma magoya baya su ganshi su ƙara sanin shi.
Kana nufin kenan tuni an kaddamar da yakin neman zaɓe?
Ko alama ba a kaddamar da yakin neman zaɓe ba, amma ita jam'iyya tana buƙatar shugabanta kowane lokaci ya samu damar ganawa da magoya baya. Dalilin wannan shine yau muna buƙatar shugabanmu a cikin kowane lokaci muke buƙatar shi, amma kaga sadda yake minista na cikin gida ba shi da dama na mu gana da shi a kowane lokaci da muke buƙata. Mun gode ma shugaban ƙasa da shi ma minista na cikin gida wanda ya nemi a sallame shi saboda ya je ya yi ma jam'iyya aiki kamar yadda muka buƙata.
Za ta yi wasu su yi tsammanin matakin sallamar shi Bazum Muhammad wata alama ce da ke nunin yiwuwar fuskantar rabuwar kawuna a tsakanin shugabannin jam'iyyar.
Jam'iyyar PNDS tarayya ba a zancen rabuwar kawuna a cikin jam'iyyarmu don ba mu san shi ba. Shekaran jiya ranar Lahadi kaga shugaban jam'iyya da sakaretar general na jam'iyya ina nuna Hassan Masaudu a zamne shi sakaretar general ya tabbatar da cewa za shi aiki wanda ba bai taba yi ba da shi aka wa jam'iyya shi ya raya jam'iyya da shi aka yi mulki ya taimaka mulkin nan ya tsaya yadda 'yan ƙasa ke so.
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, kada aminta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ki ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun ce sam ba su amince da fassarar kotun tsarin mulkin kasar ba. dangane da matakin hukumar zaben kasar na fidda 'yan kasar mazauna kasashen waje a babban zabe mai zuwa. Za kuma ku ji yanayin shirye-shiryen tunkarar zaben na shekarar nan ta 2020 a kasar ta Jamhuriyar Nijar. Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum.
Antisem partisan et en train de s'installer progressivement.
A farkon makon nan kenan. Sa'ad da sabuwar jam'iyyar PJP dubara ta ayyana tsohon shugaban mulkin soja General Salo Jibo a matsayin dan takarar ta na shugaban kasa a zaben da za a gudanar a watan Disamban wannan shekara. Salo Jibo mai shekaru 55 a duniya shine ya jagoranci juyin mulkin da yake farda gwamnatin shugaba Tanjaman Madu a shekara ta 2010, inda a shekara ta 2011 kuma ya shirya zaben da ya kawo shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu. A yanzu dai a iya cewa shirye-shirye na kankama na tunkarar babban zaben na shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar ta Jamhuriyar Nijar, duk kuwa da cewa akwai cece-kuce da dama a bangarori daban-daban. Na tattauna da wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma dangane da yanayin da ake ciki kama daga hukumar zabe har ya zuwa jam'iyyun siyasa.
To, halin da ake ciki ana iya cewa ana ci gaba da shirye-shiryen zabe. A bangaren hukumar zabe ana ci gaba da gudanar da aiki domin a bayan hukumar ta ba da sanarwar cewar ta kammala ayyukan rajista na waɗanda suka cancanci su samu katin zabe. A wannan karan Niger na son gudanar da zabe karan farko kenan a tarihin siyasar kasar, zabe da kati wato mai zanen yatsu da hoto. To amma abu guda da yanzu ake ciki shine cewar hukumar ta kwatanta akwai yiwuwar ba za a yi ayyukan rajistar nan ba a kasashen waje sakamakon annobar nan ta coronavirus. Kai dai halin da ake ciki yanzu komi kallo ya koma wajen hukumar zabe wacce ita ce ke tsare-tsaren zaben, yayin da a nasu bangare su kuma 'yan adawa ke ci gaba da kauracewa dukkan wasu harkoki na tsare-tsaren zaben saboda a cewar su hukumar ba ta da halaccin da zai sa su tsaya ko kuma su shiga cikin wannan tafiya saboda suna zarginta da kasancewa 'yar amshin shatan gwamnati, da kuwa da cewa jam'iyya mai mulki da ta PNDS tarayya da kuma ita gwamnatin sun sha musanta wannan zargi.
To, kamar yadda aka faɗa a makon da ya gabata, ita hukumar zaben ta fito ta bayyana cewa ba za ta iya gudanar da zabe ga 'yan kasar da ke zaune a wasu ƙasashe ba. To amma kuma kotun tsarin mulki ta fito ƙarara ta yi bayani. Shin me ake ciki dangane da wannan yanayi wanda na san ya sami kakkausan suka daga bangaren adawa da kuma musamman a wakilan su mazauna wasu ƙasashe a majalisar dokoki?
To, shi wannan magana ko kuma kafin ita kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana matsayinta dangane da tambayoyin da gwamnati da hukumar zabe suka aike mata akan cewar suna son ta fayyace musu shin yaya wannan zabe na bana yake idan ba a yi shi tare da 'yan Nijar mazauna waje ba. Su 'yan adawa sun sha kwatanta cewar wannan ba ita ba ce hanya da ya kamata a tsaya a shirya zaben kamar yadda ya kamata. To, bayan haka ita kotun ta ba da sanarwa cewar dukkan abubuwan da aka tambaye ta ta kwatanta cewar lalle idan aka tsaya aka hankalci yadda abubuwan da kundin zabe ya tanada, to lalle babu laifi a gudanar da wannan zabe ba da 'yan Nijar ba. Wato, saboda dalilin nan na coronavirus dalili ne mai ƙarfi, wato larura ce wadda ta sha gaban kowa wadda ba ta da magani, dole a rungumi kaddara.
To, amma Sule, menene kenan wani tanadi ta yi kenan ga su mazauna wasu ƙasashe waɗanda suna da wato 'yan majalisar da suke zaɓe waɗanda za su wakilce su a majalisar dokoki, kenan ba za su sami damar yin zaɓen 'yan majalisa ko ku'a kenan za a yi majalisa ba tare da wakilan su waɗannan mutanen ba saboda coronavirus?
To, bayan sanarwar kotun tsarin mulkin ƙasa har yanzu hukumar zaɓe ba ta bayyana matsayinta ba cewa to yanzu ga abin da ta sa gaba ko kuma ga abin da take da niyyari.
To bari mu dawo ga bangaren abin da ya shafi shirye-shiryen jam'iyyu. Na san da cewa yanzu wasu jam'iyyu har sun soma ayyana 'yan takararsu. Bari mu soma da ita jam'iyya mai mulki kana da sauran jam'iyyun adawa. Kai mana bayani shin su wane ne 'yan takararsu kuma wani mataki suke na tsayar da 'yan takarar.
To bari mu fara da wacce ka fara tambaya akan ta shine jam'iyyar PNDS Tarayya mai mulki. Wace tun a watan Maris ɗin 2019 ta tsaye da ruwan miya, wato ta bayyana ministan cikin gida kuma shugabanta Bazoum Mohamed a matsayin wanda zai fafata zaben nan na 2020. Yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta Model Lumana, wato wacce ta tsayar da shugabanta Hamma Ahmadu a matsayin ɗan takara, to sai dai takararsa ta wani ɓangare tana fuskantar cikas domin ana ganin akwai hukuncin da aka taɓa yanke masa wanda kuma zai iya zama wani babban ƙalubale ko kuma zai iya kasancewa shimge a gare shi idan ba zuwa gaba shi ma aka yi katari wata sabuwar magana ta kunno kai. To shi ma dai wannan akwai ayoyin tambaya a kai waɗanda sai zuwa gaba ne za a samu amsa. Sannan akwai jam'iyyar MPN kishin ƙasa, ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun adawa. Wannan jam'iyya ta riga ta tsaya da nata ɗan takara shine shugabanta Alhaji Ibrahim Yakuba. Haka kuma a baya-bayan nan shine wanda aka yi a ƙarshen mako jam'iyyar PGP Dubara ta tsayar da Janar Salu Jibo shugabanta kenan, wanda shine ya taɓa jagorancin gwamnatin mulkin soja.
Daga ƙarshe dai wasu jam'iyyun adawa sun fito ƙarara suka ce san ba su amince da bayanin kotun tsarin mulkin ƙasar ba na matsayin doka game da buƙatar jingine zaben 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus. A wata sanarwa da suka fitar, jam'iyyun FRDDR da FOI da FP da FDR sun ce ba ma bayanin kotun kaɗai ba, hatta hukumar zaɓen ma ba su amince da ita ba, inda suke neman a rusa ta baki ɗaya domin a cewarsu daga kotun har hukumar zaɓen duk 'yan amshin shatan gwamnati da jam'iyya mai mulki ne. Korone masani shi ne kakakin wannan ƙawance na jam'iyyun adawa.
Wannan jam'iyya wadda hukuncin nan ta fara ta saka doka, ta saka kundin ƙasa, artikil na 133 na kundin ƙasa ta saka shi. To kada an ka sa shari'a kana saka doka, to wannan tsawaranka hukuncin nan wadda ka sussuka daga shi kalaka gwamnati ta rada ita ba. Muna kira wanda ya isa ka sunan ke jagora bumiyar da ita ba, kuma electoral bumiyar da shi ba, ɗan sani in ma ba shi ma za a ruba gwamnati ta rushe ta, kuma electoral shi ma a yi zanna a yi sulhu a yi sabo saboda a yi ta rarrabuwa.
To sai dai a nata ɓangare jam'iyyar PNDS Tarayya mai mulki ta kare kanta daga zarge-zargen na 'yan adawa a ta bakin sakatarinta mai kula da sha'anin zaɓe Malam Abubakar Sabo.
Siyasa bai kamata tana sa muna liƙe idanu muna faɗin wani abu ba, isa ka suna ɗan Nijar ne ya yi biɗa ya zan firizidan kinseni ya zan. Ina tsammanin in ɗan amsa shatan PNDS ne kenan tun 1999 ya kamata a ce isa ka suna ya ba mu iko tun da shi na ya yi firizidan kinseni wannan lokaci da Tanja Muhammadu ya samu iko Muhammadu Isu ya zama na biyu, an kai zaɓe kuma duk zai mutu Muhammadu Tanja ya kada Muhammadu Isu.
A nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya fada wa 'yan majalisar dokokin kasar a jiya Talata cewa ya damu matuka game da yawan karuwar cutar coronavirus a kasar. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran.
Thomas sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Zara Aminu Fage da ta kaya na gabatar da shirin, da Siri da ya haɗa shirin da kuma ba da umarni, sai kuma injiniya.